sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuwarwa, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim ga Almasi Garba. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku da daren yau Talata 16 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Niger wasu ɗan bindiga sun kai wasu tawayen hare-hare inda suka kashe wasu talakawa da suka fito daga cin kasuwar garin Shinagodeyar da kuma garin Darai Mimande, dukkanin su a yankin Tilabiyari da ke da iyaka da kasar Mali. Harin yayi sanadin kisan talakawa 65, biyu suka shikata, mutum daya ya bata a halin da muke ciki. Amma da yardar Allah za ku cikakken rahoto akan wannan labari a shirinmu mai zuwa insha Allah. Allah ya jika waɗanda suka rasu da rahama. Amma yanzu za mu fara daga Najeriya, inda za ku ji cewa shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya kai ziyarar amsar goron gayyatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda aka karrama shi. Bayan haka za mu leƙa jamhuriyar Niger a birnin Kwanne, inda za ku ji cewa an samu ci gaba matuƙa akan koke-koken ma'aikata masu ɗaukar fansho a kasar Niger baki ɗaya bayan wani sauyi na ci gaba da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu ta ayyana a cikin wannan wa'adi na shi na ƙarshe. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafi da rahoto na musamman. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Ibrahim ga Almasi Garba da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ganin yadda take fama da karuwar matsalolin yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico, yau Talata gwamnatin Biden ta sha alwashin ci gaba da korar daidaikun baligai da iyalai marasa yaya waɗanda ke kokarin shiga Amurka, amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman yan uwansu da ke Amurka ko kuma samar da waɗanda za su raine su. Sakataren hukumar tsaron gida Alejandro Mayorkas ya ce Amurka ta kama hanyar fama da yan gudun hijira daga Guatemala, Honduras, El Salvador da kuma Mexico fiye da yadda aka taba gani cikin shekaru 20 da suka gabata. Halin da ake ciki akan iyakar kudu maso yamma mawuyaci ne, in ji shi a wata takardar bayani. Ya kara da cewa, amma kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba a matsayinmu na kasa mai kara. Manufarmu shine tsarin kaurar mutane marar hadari bisa doka kuma cikin natsuwa. Kasar Venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhada magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka kirkiro ba. Mataimakin shugaban kasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba, a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar, a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen Turai da dama, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain, suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin, suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini, duk wanda na cewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. Ministan lafiyar Jamus John Spahn ya ce su dai sun yi amfani ne da shawarar da hukumar tantance rigakafi ta kasar Jamus ta bayar, bayan da aka sake samun waɗanda jinin su ya daskare da kuma mace-mace uku sanadiyar wannan rigakafin. Majalisar Dinkin Duniya na gargadin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na fa karuwa a kasar Myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a kasar, sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya. Shirin samar da abinci na duniya WFP, wanda wani bangare ne na Majalisar Dinkin Duniya, ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan Talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi 3 cikin 100 kawai daga tsakiyar watan Janairu zuwa tsakiyar Fabrairu. To sai dai shirin na WFP ya ce farashin kayan masarufi ya yi tashin goron zabi na tsakanin kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 35 cikin 100 a wasu garuruwa na jihar Kocin da ke arewa mai nisa. Hukumar ta kuma ce kudin manja ya haura da kashi 20 cikin 100 tun daga farkon watan Fabrairu. Hukumar ta WFP ta ce tashin hankalin ya yi illa ga hanyoyin samar da kayan masarufi da kuma kasuwanni. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na tattaunawa yau Talata da takwarorin aikinsu na Japan a birnin Tokyo don ƙarfafa yarjejeniyar cinikayya ta Trans-Pacific Partnership ko TPP, yayin da ƙasar China ke daɗa dagewa a babakeren da take yi, Koriya ta Arewa kuma ke ci gaba da tsokana. yin wannan ganawar wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu da za a yi a Tokyo babban birnin kasar Japan da ministan harkokin waje Toshimitsu Motegi da ministan tsaro Nobuo Kishi zai zama karin farko kenan da Blinken da Austin suka yi bulaguran diplomasiya zuwa kasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin Biden. A wasu jawabai gabanin wata kebewa tsakaninsa da Motegi, Blinken ya ce Amurka da Japan sun yi imani da tsarin demokradiyya, yancin dan adam da kuma doka da oda. To amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin, kama daga Myanmar zuwa China. A ƙarshe, ƙasar Jamaika za ta fara bayar da rigakafin cutar COVID-19 a yau ɗinnan Talata ga manyan jami'an gwamnati, ciki har da mambobin ɓangaren zartaswa, 'yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama. A cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayar da daren jiya Litinin, a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da 'yan sanda da kuma sojoji.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, za mu fara da Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya karɓi bakoncin shugaban Nijar mai barin gado Alhaji Muhammadu Isuhu, inda ya ba masa da kyakkyawar shugabanci da ya yi wa ƙasar a shekara 10 da ya mulki ƙasar. Shugaba Buhari ya yi dogon nazari akan tarihin zumunci da zamantakewar bunƙasa rayuwar al'umma da ɗalafa ma juna. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Dukkan mu'amala da zaman lafiya da haɗin kan da aka bai wa Najeriya a sassa daban-daban na rayuwarta, jamhuriyar Najar na gaba-gaba a jerin ƙasashen duniya da suka yi wa Najeriya wannan hidimar. Don haka ne Muhammadu Buhari, shugaban Najeriya, ya jinjinawa shugaban ƙasar Nijar mai barin gado akan wannan lambar yabo ta shugabanci kyakkyawa da ya samu ta Mo Ibrahim, wanda ake cewar tana gaba-gaba a jerin lambobi da ake bai wa shugabanni da suka kwatanta adalci wurin gudanar da mulki a ƙasashensu. Gwamnan jihar Yobe, wanda kuma shi ne shugaban riko na jam'iyya da ke mulki ta APC, Mai Malabuni, ya min ƙarin haske dangane da muhimmanci wannan ziyarar tsakanin al'ummar ƙasashen guda biyu.
Wannan ziyara da ya kawo ta jaddada zumunci ne da godiya bisa yadda goyon baya da Najeriya ta basu musamman ma na wannan zaɓe da suka kammala kwanan nan, domin wannan kusa-kusan nan shi ne zaɓe da aka yi wanda za a miƙa mulki daga hannun farin hula zuwa wani shugaba na farin hula. So babban abin alfahari ne wanda zuwansa ya nuna cewa sun yi godiya matuƙa, kuma sun ji daɗin taimako da Najeriya ta musu, sannan kuma su ma sun zo da lamban girmama da suka bai wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin jagoranci da shugabanci da yake bayarwa yankin Afirka ta Yamma da ma Afirka. To wannan yana daga cikin irin abin da yake jaddada kuma yake inganta zumunci tsakanin Najeriya da Nijar, kuma amsa sunansa a wani titi da yanzu Muhammadu Yusuf Way a nan Abuja, wanda wannan duka yana nuna irin dankon zumunci da suke tsakanin Najeriya da Nijar, wanda kuma wannan din zai haɓaka harkan kasuwanci musamman ma kuma harkan tsaro da ya addabi duka Nijar, Najeriya, Chad da Cameroon. To wannan duka shi ne abin da ƙasashen nan suke yi saboda shugabannin su haɗa ƙarfi da ƙarfe aka cewa an haɓaka harkan kasuwanci kuma an inganta tsaro a wannan ƙasashe.
To na ga a ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari da Muhammad Isufu, shugaba Buhari ya baku ya jinjina masa al'ambar yabon da na ƙasa da ƙasa ta Mo Ibrahim, wanda shugaban Nijar ya samu a matsayin mai mulki na gaskiya da adalci da kuma ƙwarewa wurin gudanar da mulki a cikin ƙasashen duniya. Ta ina Najeriya kamar za ta ci moriyar wannan lambar yabo da aka ba makwabciyar ƙasa, idan ka yi la'akari da irin rawar da Najeriya take takawa gurin samar da zaman lafiya da kuma tallafawa Nijar a fannoni daban-daban da kuma mu'amala ta bunƙasa cinikayya da ake tsakanin ƙasashen biyu?
To alhamdulillah, wannan ai ya ƙara jaddata duniya taimako da Najeriya take a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari da Nijar musamman ma a karkashin jagorancin shi shugaban Muhammadu Yusuf Bola ya tafiya kudin sabulu saboda wannan ma'auni da ake amfani da shi a bawa shugaba mai birin su nan ban yabo ta Mo Ibrahim. Kowa ya san cewa kusan yau shekara biyar ne ko shida a shugaban ƙasa da aka baiwa Afirka. To shi dai samun ya zo godiya kuma Najeriya wajen shugaban ƙasa.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin Kwani da ke jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa ƙasar ta shiga sahun ƙasashen da suka kai wani mataki na ƙoƙarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kuɗaɗensu na fansho a kowane wata. Ga rahoton da wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
Jamhuriyar Niger ta shiga sahun ƙasashe da suka kai wani mataki na ƙoƙarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kuɗaɗensu na fansho a kowane wata. A wani mataki da ma'aikatar biyan 'yan fansho ta Jamhuriyar Niger ta ɗauka, duk wanda ke ɗaukar kuɗaɗen fansho da suka kai jikka 100 zuwa sama za su iya samun kuɗaɗensu na fansho a kowane wata, yayin da masu kuɗaɗen fansho da kuɗaɗensu suke jikka 90 zuwa ƙasa za su ci gaba da karɓar kuɗaɗen nasu pension a kowane watanni uku.
Ni dai sunana Madam Muhammadu Zara, ni ce chef d'agence CNSS nan ga Kwani. Daman market school din ku da yaushe muna nema mu haranta ma a jankin abin na retreat kin mu da rai. Shi yasa muka kawo wanga samun tsari da zai ba ma retreat ikon samu shak mu wasu samu pension kin su. Kenan yanzu ga pension da kake samu trimestre yelma sai a baka, ana iya baka ita shakamwa kenan, sai a raba ta uku kowane wata ana baka kashi daya cikin uku haka nan ne. Abin nan sai conditioni kamar retreat kin yana da account a banki kenan, duk wanda yake da bukata a mishi payment mensual kin ga kenan, sai ya je ya bude account kin shi a bank ya kawo mana numero da account mu sa cikin na'uran mu kenan, automatically kenan lokacin da aka tsaran ya zo daidai shikenan sai ana mishi payment shakmu.
Masu dokar kudaden na fansho sun nuna gamsuwar su game da wannan ci gaba da aka samu a jamhuriyar ta Niger a wannan fannin da zai kawo sauki ga rayukan masu dokar kudaden na fansho da ke shan fama da matsalolin biyan kudaden ruwa, wuta, haya da abin masarufi na kulawa da iyali a kowane ini kuma kowane wata. Waɗansu daga cikin su sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da wannan ci gaba da aka samu.
Muhammadu Mai Daji, ni ne SJ Association Travel Retreat Pensioner na kisan nan Kwani. Ke wanga da za su inda aka sai har Allah sa ya tabbata retreat abin zai kama su ɗan hudu su fulajima abin zai yi. In Allah sa aka yi aka yi kuma aka dore haka. Waje kai jirin kwana 110 kana jiran kuɗi. Dan wata ana baka ɗan kuɗi ka samu ka bi bukatun ka, abin alheri ne.
Ni Zakar Idi. Gaskiya ga wasu akwai wahala amma watan nan akwai daɗi, yana yi kwarai an aka haka nan yayi, amma dai a nemi ra'ayin mutane a guda ɗin yana da kyau ta guda. Ni dai ga ra'ayi na san saboda kai in kana da wani ɗan halin abinda kake yi wani kakin hatan na uku yana cikin wahala, amma in su abin ya zo mai hata guda ina jin daɗi.
Niger ɗin dai ta ƙara tsallaka wani shirge akan wannan maganar ta biyan kuɗaɗen 'yan fansho, inda ta jera kanta daidai da sauran ƙasashen duniya irin na Amurka da Turai, yayin da akasarin ƙasashen nahiyar Afirka kamar irin su tarayyar Najeriya da ake share watanni uku a wani kaulin ma sama da haka kamin ma'aikatan da suka yi retire su samu kudaden su na fansho. Amma wani kaulin a waɗansu ƙasashen na nahiyar Afirka, jami'an gwamnati kan arce ko su sulale da kudaden na 'yan fansho su bar tsofaffin ma'aikata da marayu cikin dimbin larura. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A ƙarshen makon nan da ya gabata ne ma'aikatan kamfanin da ke aiki madatsar ruwan Zangeru a jihar Niger, Nigeria suka gudanar da zanga-zanga tare ma da rufe harabar kamfanin wanda mallakar wasu Sinawa ne 'yan ƙasar China. Ma'aikatan dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna takaici akan kulle su na tsawon kimanin shekara guda saboda yaƙi da cutar coronavirus. Ga rahoton Mustafa daga Mina.
A ƙarshen makon nan da ya gabata ne wasu ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da ke aikin madatsar ruwa na Zungeru suka gudanar da wata zanga-zanga tare ma da rufe harabar shiga kamfanin wanda mallakar wasu 'yan ƙasar China ne. ma'aikatan dai sun dauki wannan mataki ne saboda rufe su har na tsawon kimanin shekara guda a cikin kamfanin ba tare da fita wajen kamfanin ba saboda dalilai na yaki da cutar corona. Ma'aikatan kamfanin dai sun buƙaci hukumomin Najeriya da su shiga cikin al'amarin domin ceto su daga wannan zama mai kama da na gidan kurkuku. Ga dai abinda shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin ke cewa.
Sunana Comrade Haruna Abdulkadir, Labor Chairman Sino Hydro Zingiru Dam. An kulle wasu a nan tun wasu sun yi shekara guda a nan ba shiga ba fita. An yi agreement cewa za ka yi wata uku, in ka yi wata uku za ka yi zuwa gida ka ɗauki leave na sati biyu ka zo ka yi quarantine. To ya zo ana threatening workers ɗinmu, ana musu barazana da aiki cewa idan ka wuce kar ka dawo. To abin ne ya kai tun suna haƙuri, ni ma ina ta controlling ɗin su, abin ya ga gare ni, kowa ran shi ya riga ya bace, wasu sun rasa iyalansu, ba ka da dama ka je, wannan sai sa su suka ce to tunda ba su da access da za su iya fita su je, suna son gwamnati dan Allah da su dai masu biyayya ne da gwamnati, kuma har gobe kasan mu ne nan, wannan dam din ma namu ne, amma abubuwan ne dake faruwa ne ba ma jin dadin shi, ba mu da freedom, shine muke buƙatan gwamnati ta shiga cikin al'amarin nan, muna son amma na adalci, mu ma yanda ko ina ake tafiya, yau in gwamnati ta ce a kulle ko ina da ko ina, mu masu biyayya ne da gwamnati za mu bi wannan doka, amma shugaban kasa ya bada order abu da ko ina a bi protocol na COVID-19, social distance, hand sanitizer, face mask, mun sani da sanitizer da jiki hakan ga zaka yi shiga wuri, to wanda bai faruwa anan hakan an dai kulle mu a ce ba ka fita, shine muke son wannan abun da dokan da shugaban kasa ya ba shi muke so mu ma amana implementing mu samu daman da zamu iya ganin iyalanmu, shine abun da yake kuma ba mu fada ba mu ba kayan su ko na muna dai akan in mu kokonce, mun yi magana da su suna ce mana wai wasu ne suka ba su order cewa su kulle wurin, to shine mu ma muke son kukan mu ga gwamnati, din gwamnati ne ta ba, to mu muna son dai a duba mu saboda iya gurgudu mun iya kokari din koya ne, wasu sun yi wata shida, wani shekara guda yana nan cikin gidan, wani wata takwas, ka gani ba ka da asir da zaka ji, kuma wata uku da aka ba in zaka wuce gida sai su ce ma wai in ka je kar ka dawo, kaga wannan bai yi ba, kaga mu ma ƴan ƙasa ne masu rai, yanda suke dole issue ba wai na magana ne na kuɗi zaka tura ma gida ba, akwai abin da ake bukata sai ka je da fuskanka, ka je ka gani wani awa ɗaya zaka ga wanka ko wani abun nan, yanzu haka da wasu ƴan uwa suna ganin kana aikin kamfani ne ka samu kuɗi sai sa ka guje su ba su zuwa, ba su san matsalan da kai kake ciki ba, sai sa mu muke son gwamnati dan Allah da mu masu biyayya ne ga gwamnati, gwamnati mu muna son ta ji kukan mu da halin da muke, kuma a duba a tosaya mana.
To su ma dai wasu daga cikin ma'aikatan wannan kamfani mai suna Sinia Hydro Dam a Turanci ga abin da suke cewa a cikin wani yanayi na takaici.
Suna na Hussein Muhammad, ni ma'aikaci ne a karkashin Sinu Hajo a nan Zingiru Dam. Muna nan shekara ɗaya kenan. Ba mu je gida mun ga iyalinmu ba, ƴan uwanmu da abokan arziki. Rannan mun yi mijin da su Chinese din sun ce mana saboda corona. Mun ce musu to ai a ƙasarmu yanzu ba lockdown. Abin da suka gaya mana sun ce ba su amfani da dokan ƙasarmu. Dokan da suke amfani da shi daga ƙasarsu ake ba su order. Mu kuma mu ƴan Najeriya ne, ba dokansu muke amfani da shi ba. Muna so gwamnatinmu da mana fighting right mu a wajen Chinese wannan sun mai da mu bayi a ƙasarmu, kuma a yau muna son inci daga wajen gwamnoninmu ku ji mu, ba ɗan state ɗin da babu a nan wajen, 30 state kowa na nan representing state, muna nan muna aiki shekara ɗaya kenan, mutanen nan sun ki bari mu fita waje, akwai wanda sun yi wata uku aka ce su je gida sati biyu, sun zo za su dawo, Chinese suka ce babu hanya ba za bari su dawo ba, aka kore su, me yasa ba biya su kuɗin su ba, an kore su sun je gida, ba mu san abin da muka yi ba, din Allah gwamnatin jihar Neja, gwamnatin Najeriya gaba ɗaya, mun daga kukanmu nan mu ma'aikatan Sinu Hajo Zingiru, din Allah a taimaka mana.
Sunana Yusuf Sande, kuma ni ne sakataren kungiya nan kamfanin mu na Sinu Hajo, wurin da muke neman kuɗin mu kenan, kowa na neman alhaka ne a nan, amma tunda aka kawo wannan maganan corona kuma mun tsaya mun bi jama'an mu a cikin kwanciyar hankali, mu rufa ma juna asiri, mu rufa ma Najeriya asiri, mu rufa ma kamfani asiri, damuwan mu yanzu ga shine aka zo aka bude ko ina, gwamnati ta ce ko ina kowa ya bude, makaranta kasuwa ko ina an bude, kowa ya ci gaba da harkan duniyar shi inda ya kamata, amma mu ana an hana mu walwala, ba mu samu gatan kanmu ba, ko kana da matsala ina zaka samu zuwa maganar matsalanka, ba baka wuri ka je inda ya kamata ka je ka biya bukatan ka ba. Akwai iyali, akwai iyaye, akwai wasu akan kananan matsalolin da suke damu. Ba mu samu mun je mun karasa mun je mun duba shi ba cikin gari. Muna nan anan shekara daya kenan, wasu da kusan wata biyar suna nan a cikin nan a kullum. Ba shiga aikin su, ba fashi zamu yi musu aikin su, amma a ba mu hanya mu je mu dawo. Abinda gwamnati ta ce a yi ma kowa, kowa bude mai hanyar shi, je ka sa nosu ma ka wanke hannu, zamu wanke mu je gari mu ma mu shiga cikin mutanen mu dawo. Mun nemi shugabannin kamfanin nan har mun je har SSG na Mina, mun yi meeting ya kai so hudu tare da su, mun je har Mina wurin SSG. Duk da haka, duk abin da aka tattauna, in dai an dawo sai sun sake na shiri daban. Saboda lokacin da muka wurin SSG ya nuna mana akwai mafita, kuma ya ba su mafita din, suka dawo su yi amfani da shi ba. Abin da ya sake nan kaga muka ta muka hada wannan kungiyar mu, muka fito yau ka hada wannan protest, ko ganda ma mun kai karshen komai.
To a lokacin da muka yi kokarin jin ta bakin jami'an wannan kamfani waɗanda Sinawa ne ƴan ƙasar China, lamarin ya ci tura. To amma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana da labarin wannan takaddama, kuma har ta shiga cikin lamarin domin yin sasanci a tsakaninsu. Kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Na farko mun ga musu cewa cikin matsalolin da suka fito da shi shine an tsare su na wata da watanni ba da saboda wannan corona din. To mun ce musu yanzu abin da ya kamata yi su saki su ma'aikata na 7-2 kowa je dan hidimansa ya je ya dawo, amma idan ka dawo dole ka bi tsarin da aka sa na cewa za a abin ganka ware ka na 7-1. To wannan mun riga mun tsaye da wannan magana. Na biyu, da ina jin idan ka je ka fita ka je gida, idan ka dawo allowance za a baka kawai na dan kalilan ne ko 800 ne. Muka ce wannan bai kamata ba, yadda idan ma kaman a biya ka kaman ka je aiki, tunda yake wannan haka yanayi ne wanda ke kuma su kamfanin sun yadda iyaka.
Dama ai su ma'aikatan yanzu korafin da suke wayanda suka je wannan dan hutun suka dawo, kuma sai a kore su aiki gaba daya.
Ai yana cikin abin da korafin da suka kawo, muka kuma ce wannan bai kamata ba, kuma su kamfanin sun tabbatar mana cewa abin ba haka bane, kuma in ma an taba yi to za su dauki matakan da ya kamata. Yadda suke operating a China ba haka za su yi a Nigeria ba, sadana mu dokoki, saboda haka dole da su bi wannan dokokin. Mun san akwai corona, kuma mun san hatsarin da ke ciki, amma idan aka dauki matakan da ya kamata wannan ba zai jawo cece kuce ba.
To yanzu menene ne ku a matsayinku na gwamnatin jiha, menene ne shawara ko kiran ku ga su ma'aikatan nan ganin wannan bore da suka yi?
Yanzu mu abinda muke so mu tabbatar cewa shin waɗannan sulhun da muka yi wani ne cikin shi ba, wani ne cikin su ne ba dauka ba ko ba yi ba, to za mu sake kiran su.
Tun a lokacin tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ne dai gwamnatin Najeriya ta bayar da aikin gina wannan madatsar ruwa na Zungeru domin samar da tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 700, wanda zai kasance shine na hudu a nan jihar Niger bayan na Kayinji da Jaba da kuma na Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Dukkan lokacin labarin wasanninmu na ranar yau zai shafi jamhuriyar Nijar ne, yadda shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Benin Port Colonel Hima Pele ya samu zama memba na kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa nahiyar Afirka CAF ko CAF, wannan ko a taron majalisin da hukumar ta gudanar a makon jiya a birnin Rabat na kasar Morocco. Duk da jamhuriyar ta Nijar, hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka CAF ko CAF ta dagewa jamhuriyar Nijar dakatar wadda mata na yin wasanni a filin kwallon kafa na babban birnin Yamai Star General Sani Kunce da CAF ko CAF ta ce bai cika ka'idodin yin wasa a cikinsa ba, saboda lalacewar hakkin filin wasar da rashin kujerun zama a filin wasar da rashin ingancin allon rubutu kwallaye da kuma sawa gol-gol da wasanni daban-daban da rashin kyawun wurin da 'yan wasa alƙalai da sauran mambobin ƙungiyoyi daban-daban na
wasanni ke iya shiga domin yin shiri da rashin ingancin ɗakin ɗan jarida, abinda ya sa hukumomi na jamhuriyar Nijar ɗin tuni suka shiga in waɗannan gyare-gyare domin ganin ba ta kai ga ƙungiyoyin wasanni na ƙwallon ƙafa na ƙasar ba, hita ƙasashen waje domin karɓar bakuncin wasanni. CAF ko kuma CAF Confederation African de Football ɗin ta ɗagewa jamhuriyar Nijar dokan ne domin ta ba ƙasar damar gwabzawa da ƙasar Ivory Coast a ranar 26 ga watan Maris ɗin da muke ciki a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa a Group K, inda jamhuriyar Nijar take kutal bayan ƙasashen Cote d'Ivoire, Madagascar da Ethiopia.
Har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar a fafatawar da ake ci gaba da yi a mako na 15 na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar, an gwabza ranar 14 ga wannan wata da muke ciki na Maris, inda AS Suni Dep ta yi banza da banza da AS Nijilek ta Wambirnya Mai, AS Garde National du Niger ta yi banza da banza da AS Police da ƴan sanda, CAS Douane ta Custom ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie National, yayin da Girana Football Club ta Arlette ta wajen gwarzo ta maradi ɗaya da nema, AS Fan ta Sojoji ta Wasal Sporting Club ɗaya da nema, sai Sport ta Zandar da Racing Bukoki ta Wambirnya Mai akai ɗaya da ɗaya. GS Adar ta tawa a gida a birnin Adar ta sha kashi banza da ɗaya a hannun Olympic Football Club ta Wambirnya Mai. Idan muka dibe jadawalin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Niger, USGN Union Sportive de la Gendarmerie National ita ce ke kan gaba da maki 37, ta biyu AS Douane ta Custom na jamhuriyar ta Niger ko Douane ta babban birnin Mai da maki 28, ta uku ita ce AS Garde National du Niger tana matsayin na uku ne da maki 27. A can kasan teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Niger ta 13 Sale Sporting Club ta Wambirnya Mai, ta 14 GS Adar ta tawa, dukkan su suna da maki 13 ko wannan su. Shi ko tauraron wasannin ƙwallon ƙafa nan ɗan ƙasar Argentina da ke buga ma club din FC Barcelona na ƙasar Spain Lionel Messi a ranar jiya ne ya markaɗe tarihi inda ya wuce Xavi da yin wasanni a ƙungiyar ta FC Barcelona bayan da yayi wasa na 767, kuma tsawon waɗannan wasanni da ya club din na FC Barcelona ya rabka ci haso 661 yayin da ya mika kwallo aka saraga haso 290. Shi dai Lionel Messi har yanzu da bai bayani ko zai tsaya a club din na FC Barcelona ba kuma zai fice a ƙarshen kakar wannan shekara, inda kontragin sa zai kare a watan Yunin shekara ta 2021 idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bago, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ganin yadda take fama da karuwar matsalolin yan gudun hijira akan iyakar Amurka da Mexico, yau Talata gwamnatin Biden ta sha alwashin ci gaba da korar ɗaiɗaikun baligai da iyalai marasa ƴaƴa waɗanda ke ƙoƙarin shiga Amurka, amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman ƴan uwansu da ke Amurka ko kuma samar da waɗanda za su raine su. Kasar Venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na Burtaniya da Sweden mai suna AstraZeneca suka ƙirƙiro ba. Mataimakin shugaban ƙasa Delcy Rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba, a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar, a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙasashen Turai da dama, ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain, suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin, suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini, duk wanda nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu. To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo abokan aikin mu da wani sabon shiri. da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ga Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lee Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.